Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Kotun tarayya ta bada bilin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki kan tuhumar yin dokokin bogi. Yan kabilar Igala jar Kogi sun buƙaci shugaban Buhari ya naɗa ɗan yankin su ya mai gurbin minista Ocholi da ya mutu wata uku da suka wuce. Cewar na kan gaba Igala Muhammad Sanusi da Manjo Patrick Akman don gwamnan Kogi ya koma nan Ibira da sauran mukamai inda Igala ne masu rinjaye.
Fata muke in zai dau minista ya dauko daga kasar Igala. Za mu farin ciki zan musu godiya. Da jagicewa da muke kafin a yi zaɓen nan har yi tsare.
Kotun tarayya ta kori gwamna Ikwezu na Abia daga mukamin sa don rashin biyan haraji, inda nan take ta naɗa mai bin saƙorin takarar fidda gwani Uche Oga.
Sunana Fatima Abdullahi, ina jin farin ciki sosai.
Marayu ke karɓar taimako daga ƙungiyar Izala ta Abuja, inda Sheikh Balalawo ya ce a taimaki matan da mazansu suka mutu.
Mu za mu iya ƙoƙari mu koya mu sana'a, sauran mazaje kuma a yi ƙoƙari a taimake su don a aure su.
Tsohon minista Ojo Maduke ya riga mu gidan gaskiya bayan sumewa mu gashi na Abuja. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren ya sauka jihar Niger, inda aka yi wata ƴar hatsaniya kwanan baya. Don haka wakilinmu Mustafa Nasir Batsari ya shiga jagorantar wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Yau Mustafa zai dora ne daga inda Sheikh Umar Faruk Abdullahi ke ci gaba da bayani.
Musulunci saboda tsabon kyautatuwansa da kuma tattalin zama lafiya ya ajiye matakai na dakale banna na hana banna. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi cewa wanda ya ga banna daga cikinku to fali ga yiruhu biyadi ya canza bannan da hannunsa. Da yake magana ce manzon Allah ya malamu suka fassara canzawar da hannu cewa hukuma ke canza banna yake hana shi da hannu, sai ta yi doka ta hana abu kaza kuma ya hannu, ba wai ni da kai za mu afka a inda ake bannan yan giya suna sha, mu afka musu da bugu ko mu shiga da bindiga kamar da wannan ya America. Wannan abun da ya act din tabbas ta'addanci ne. Mai hana banna shine gwamnati da hannu. Idan wannan ya gagar in baka kai wannan level din ba, yace ka hana da baki. Wannan shine kamar da reverend suke wa'azi, kamar da malamai ke wa'azi, kamar da limamai suke gargadi na wannan abun hurumin ka kenan a matsayin ka na mai ilimi kai da baki. A da bakin ma wajen hana bannan sai kai ala basirata akan basira da hikima, wanda mabannatan za su fahimce ka ba ta fuskan kauraren maganganu ba, maganganu na jan hankali da fasaha da basira da hikima, wanda har za su shi kanshi zai ji bai ji dadi ba wannan bannan da yayi. Amma in kai maganganu masu zafafawa wanda ya kamanta da zage-zage da sauransu, hankalinsa zai tashi, nisantanka zai saki zai fara yi. In ya kai ma baka da karfin hanawa da hannu, baka da karfin hanawa da baki, manzon Allah ce ka kiyamace abun a zuciya, ka kiyamace abun daga zuciya. Saboda haka wannan mutum ya dauki doka a hannu cewa zai jawo mutane cikin addinin musulunci da karfi da yaji, ba a haka. Idan aka tilasta mutum kamar da wasu ke yi, aka musuluntar da mutum ta bakin bindiga, bai zan musulmi ba tunda ba da san ran shi bane. Tsoro ya ji, yace to na ma bi ku, ko kuma a kafa shari'a ta zubar da jini kamar da wasu ke faɗi, ba a yin haka. Wannan abubuwa din duka suke sa ake danganta musulunci da ta'addanci, amma addinin musulunci baya da ban ta'addanci da ban.
Reverend, ka san akwai abubuwa da suka faru kwanan nan a Kano da kuma nan jihar Niger a fannin gari. Ya kuke ɗauka irin wannan abubuwa? Wasu su yi kalamai na ɓatanci ga wani addini, wasu kuma su ɗauki mataki har ga kai ga kisa. Ya kuke ɗauka irin wannan a ɓangarenku?
A ɓangarenmu ba mu yarda da wannan ba. A cikin wa'azi, in an koya mana ka yi wa'azi da masu jinka za su fahimta, sannan su yarda da abin da kake, ba ka yi batanci ko kuma ka faɗa abin da zai kawo fitina ba. Na in ma har wani ya fitar da maganganu na fitina ko masu ji kamar da shi shekka ya faɗa yanzu, doka bai baka izini ka je ka dauke doka a hannu ba ko ka rama, a'a ka faɗa ma hukuma. Ai dalilin da ya sa muna da hukumomi kenan, domin idan wani yayi abin da ba daidai ba a hukunta shi bisa ga yadda doka ta faɗa. Amma sa'an da kai mutum da kanka kai ka dauka sanda ko bindiga ka shiga halbi, to ai kai da wannan mutum din dukan ku zama masu laifi. To saboda haka abin da ya faru a Kano da kuma Kwanta, amin ina nan Fandogari a gare mu ba daidai bane. Idan zargi ne aka yi cewa wani ya bata suna addini, ta ai bincike shin ya faɗa haka din, su waye nake a wurin da suka ji wannan? Idan har an tabbatar cewa ya yi haka, kaga hukuma ta dauke ina mataki akan shi. Amma ba jama'a ko a taru ko wani a kashe shi ba. To kaga in har ya zama cewa bai faɗa haka din ba, yanzu an riga an kashe shi, laifin ya zama na waye ne? Kaga masu kisa din nan su ma sun yi laifi. To mu ba mu yarda da wannan ba. Mutum ya yi laifi a sharanta shi bisa ga laifin da ya yi, ya tabbata ya yi laifi din sannan ba shi hukuncin da ya dace da shi.
Yanzu akwai wani shiri da kuke yi na faɗakar da mutane irin abubuwan da ya kamata su riƙa yi a tsakanin jama'a domin kaucewa faɗawa irin waɗannan fitintunu?
To wannan shine abin da dama wa'azinmu kenan. Domin idan mutane in ka ce kai kristiyani, dole ne ka wuri wurin da kana tafiya domin ka samu jawabai na izawa na ilimintar da kanka kan wannan abin da kake yi. Yanzu muna cikin lokacin azumi, kowane yamma ana taro ko ba haka ba, kungiya kungiya, anguwa anguwa, ana ilimintar da mutane irin yadda za su yi rayuwa. Haka kuma kristiyanci, muna da ikilisoyi, kuma ikilisoyi ba lallai lahaji kadai ba ne, a cikin kwanaki akwai abubuwan da ana yi wanda mutane za su taru da mu a ilimintar da su. So abin da ina karfafa mutane shine mutum ya samu ilimi akan abin da yake yi, kada ka yi abu a cikin jahilci. Don akwai kristiyan da yawa wanda suna yi abu a cikin jahilci, kamar da musulmi ma suna yi a cikin jahilci. Allah bai tilasta mutum ya shiga kristiyanci ba, a'a ka bar mutum ya shiga addini sa domin ya yadda, ya fahimta, ya amince, ya shiga da yadda kanshi, ba an tilasta shi ba. To shi yasa mu ba mu amince cewa a tilasta mutum ya shiga cikin addini ba.
Bari mu dawo akan mun kallawo, me kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta yi dan karfafa tsakan abin nan zaman lafiya tsakanin mabiya addinan nan manya-manya guda biyu?
To na farko ina ba gwamnati shawara kokari a hada cibiya musamman kamar yadda a samu cibiya inda masu addinan nan shugabannin za su rika taruwa zama rallying point din su, matattaran su. To shine kamar da ma'aikatan addinai, idan aka yi haka to wannan zai hada kawunan shugabanni na addinan nan biyu, ko dai ma'aikata da sunan ma'aikata ko kuma wata cibiya a karkashin gwamnati, wanda yake a kullun gwamnati zai rika saduwa tsakaninta da masu addinai, sannan masu addinan su biyu suna kaduwa a ta wannan gefen ta fuskan gwamnati. To wannan idan har manyan suka hadu zuciyansu ya zama daya, aka kulla wannan soyayya da dangantaka, to abun zai sauka har kasa. Amma muddin babu wannan, kowa na cin gashin kanshi ba inda suke haduwa, sai dai musulmai zalla su hadu a masallatai, kristoci zalla su hadu a majami'unsu, to gaskiya matsalolin nan ba za su kawo ba. Saboda haka shi sa gwamnati da addini ba su rabuwa kamar yadda magabata suka faɗi. In aka kulla wannan dangantakan, in Allah ya so zai haifar da zaman lafiya kamar yadda Reverend ya faɗa ne. Da yawa cikin mabiyan suna addinin cikin jahilci, wani cikin riko da addinin da ƙarfi sai ya dauki abu da tsanani sai ya samu tsanani. Manzo Allah ce duk wanda ya dauki addini da tsanani to Allah ko zai tsananta mushi. Don haka dauki abuwa cikin sauki, kaga kamar wajen kashe-kashen musulunci ya girmama rai, kuma ko san da annabi kenan ya zauna da kafirin amana kuma ya bar maganganu a kansu, duk sanda runduna ta yaki za su fita cikin magan huduba da manzon Allah ke musu cewa duk garin da kuka shiga kuka ga masallaci kwara guda a'a ba kuma ga masallaci ba kuka ji kai sai kuka ji kiran sallah a garin kar ku kashe mutum guda a garin nan in ma akwai waɗanda ba musulmi ba to sun tabbata makafirin amana kuma taba su laifi ne a wurin Allah.
Haka ne sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yusuf Sambarga cikin da ke garin Kaduna da Rabaran Audu Bakwai daga Katsina. Ga Sheikh Rigaciko.
Yan uwa mutanen Najeriya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji murya ta, sunana Yusufu Muhammad Sambarga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna. To ni kiran da nake yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya. Kun kuma nace zaman lafiya wannan ya hada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, tsakanin manoma da makiyaya da sauran ma al'umma baki daya, domin babu abin da yafi zaman lafiya mahimmanci. Nassin Al-Qur'ani mai girma Allah ya ce wa ibadur rahmanul ladina yamshuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wato bayin Allah na kwarai mutanen kirki sune wanda suke tafiya akan kasa a natsi, kuma idan wasu fitinannu suka nemi yin fada da su ko suka nemi tada musu da hankali sai su ce musu aminci, ma'ana mu ba ma neman fitina koko mu ba ma neman tashin hankali. To dangane da wannan irin matsalolin da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma koko yakin da ake yi galiban kaga an farar da rikici na kabilanci tsakanin wannan kabila da wannan kabila, koko rikici da akan tayar na addini tsakanin musulmi da wa'inda ba musulmi ba, duk ire-iren wa'innan fitinu ba su da amfani kuma ba su da alkhairi. Shi yasa ma kaji ainihin Hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Saboda haka in babu zaman lafiya addinin da muke gudanarwa ba zai tabbata ba, in babu zaman lafiya babu yanda za a yi a samu ci gaba a ƙasa. Idan aka zo ana faɗa ana ƙone-ƙone ana kashe juna ana ƙona dabbobi ana ƙona guraren ibada a ƙona guraren ibadan musulmi masallaci a ƙona guraren ibadar kiristoci ma'ana coci, to sai ka ga a irin wannan lokacin sai ka ga gaba ɗaya babu ci gaba. Ɗan kuɗaɗen da ya kamata a ci gaba da yi mana ayyuka akan abin da ya shafi gyara mana hanyoyi koko abin da ya shafi gina mana asibitoci ko makarantu, sai ka ga waɗannan kuɗaɗe an ɗauke su an yi amfani da su wajen kwantar da tarzoma da gyare-gyaren guraren da aka ƙona. To a sakamakon haka nake kiran 'yan uwa mutanen Najeriya gaba ɗaya musamman 'yan arewa, innace 'yan arewa ina nufin duk ɓangarorin guda biyu, ko dai ya haɗa musulmi da wa'inda ba musulmi ba ko kuma ya haɗa makiyaya da wa'inda yake manoma ko kuma yaƙi ko rikici da ake yi akan kabilanci, duk wa'innan fitintunu da wa'innan yaƙe-yaƙe ba za su taimake mu ba. Saboda haka nake kira zuwa ga ainihin al'umman mu don Allah mu yi kokari wannan ƙasa ta mu mai albarka da Allah mai girma da ɗaukaka yi mana ni'ima da ita Najeriya, to mu girmama ainihin wannan ƙasa ta mu.
Shi ma rabaran Audu Bakwai cewa yayi a yi zaman amana da haƙuri a ci ribar juna.
Assalamu alaikum ƴan uwa na ƴan Najeriya. Hayaniyar da ke faruwa can da can, idan an kashe dan jikun an kashe dan Najeriya, in an kashe Bahaushe an kashe dan Najeriya, in an kashe Bahilla ce an kashe dan Najeriya. Najeriya ce ta rashi, kuma mu ne muka rashi. Don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku haƙuri da juna, ku ba kowa haƙinsa. Manomi ba zai yi ba ba makiyayi, makiyayi ba zai yi ba ba manomi. Don haka ana buƙatar dukkanmu, muna buƙatar juna. A makiyayi taki, nama, nono, mai, manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin. Saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna. Irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da ɓarayi, ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu. Kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace a kan mara gaskiya. Mara gaskiya kuma mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma. Hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa. Mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi. Mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi. Ba daɗi ka ji can kwaram haka. To duka dai Najeriya ce. Wannan shugaban ƙasa mu ne mashi addu'a. Don Allah ya bishe shi, don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana, hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa in tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma, kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma, kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. Shugaban ƙasa, yadda ake yabanka mai adalci, to ka ci gaba da adalci. Kuma gwamnoni ya kamata ku basa ku. Ku yi abin da ya kamata. Da nan muke kira da iyaye a kwafi ‘ya’ya su yi abin da ya wajaba. ‘Ya’ya mu zama da biyayya ga iyayenmu. Iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa. Malamai ku faɗi gaskiya cikin wa’azinku yadda Allah ya nuna muku. Amma bai kamata a ƙi jinin wani domin addinin shi ba, sai dai shi ya ƙi jinin kanshi domin cikin addini ya keri, ya yi zarɓaɓi, ya wuce abin da ya kamata ya yi. Mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi, aikin mai wa'azi ya faɗakar, ya yi wa'azi, ya tsautar, ya kwaɓas, shi kenan sai ya saurara, ya bar ma Allah kuma ya ikon shi. Domin mai wa'azi bai faɗa bindiga, mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba. Mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai ba da shawara. Mai ba da shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya. In an bi, wanda ya ba shawara shi ya samu. In an ƙi, wanda ya ba shawara shi ya rasa. Ina fatan alheri. Ni mai suna Rabaran Audu Bakwai daga Equa Church Matazo a jihar Katsina. Nagode.
The Voice of America, VOA. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana, kuma a yi sallah lafiya lau.